muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke gani za a iya ɗauka na zahiri na sake tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram suka durƙusar, za mu kawo muku sharhi na musamman akan wannan batu. Kuma kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2022-2025-55. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. A rantsar da sabon shugaban Somalia a hukumance a yau Laraba a wurin wani buki wanda ya yi alƙawari na kawo daidaiton al'amura a ƙasar da yake daidaita, sai dai ya yi kashedi cewar wannan aiki zai ɗauki shekaru masu yawa. Muhammad Abdullahi Muhammad, da kuma ake kira Farmajo, ya ɗauki rantsuwar kama aiki a birnin Mogadishu a yayin da wasu shugabannin yankin su uku suke halartar bukin da wasu jami'an diplomasiya masu yawa, ciki har da jakadan Amurka a Somalia, wato Stephen Schwartz. Farmajo ya yi kira ga 'yan Somalia da su taimaka masa ya maido da doka da oda da rashin su a ƙasar ya yi sanadiyar wato tashe-tashen hankula wanda rikicin ƙabilanci da kuma 'yan ta'addan musulmi suke tayarwa. Bugu da ƙari, ga kuma fari da ke da ƙasar ke fama da ita. Ya ce ƙalubaloli da Somalia ke fama da su sun samo asali ne sama da shekaru 20, don haka magance su zai buƙaci wasu shekaru 20 nan gaba. Ya ce zai so ya magance waɗannan ƙalubaloli tsakanin shekaru 4 da zai mulki, amma ba zai iya ba. Jim kaɗan bayan jawabin nashi, Birtaniya ta yi alƙawarin taimakawa ƙasar da kayan agaji da ya kai dala miliyan 125, wanda za su haɗa da buƙatun gaggawa na kayan abinci ga mutane da suka kai miliyan guda a Somalia. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zanga-zanga da ake ta yi na nuna ƙin amincewa da shirinsa na wargaza wato tsarin kiwon lafiya da tsohon shugaba Barack Obama ya yi nasarar sanya hannu a kan dokar kafa wannan tsarin. Wani sakon Twitter da ya aika a jiya Talata, Trump ya ce wannan taro da ake kiransu na masu zanga-zanga a larduna da jam'iyyar Republican ke da ƙarfi a gurin, wasu masu tsauran ra'ayi ne kawai suka shirya, kuma abin takaici ne. A lokacin hutun mako ɗaya na majalisa na baya-bayan nan, akasarin wakilan majalisar wato na Republican, wakilai na Republican a majalisa kenan, sun huskanci cijewar mutane na wato taruka da suka yi na tattaunawa da jama'a a unguwanninsu. Suna kalamai na nuna ƙin amincewa da wargaza wannan doka na shirin kiwon lafiya wanda ake kira Obamacare. Wasu kuma kamar mutane, wato wasu mutane kamar su Trump, sun nemi wato wakilan Republican a majalisa su warware wannan dokar, a yayin da wasu mutane kuma a tarukan da aka yi na unguwanni kuma su ne ɗaiɗai kuma masu wuƙa da ƙuri'a suke faɗa cewa ya kamata ko kuma za su rashi inshoran na kiwon lafiyansu, kuma ba su da kuɗin da za su biya inshoran idan majalisa ba ta tabbatar da madadin wannan shirin ba. Galibin mutane da ke faɗa suna cewa ya kamata a ƙyale wannan shiri na Obamacare yadda yake, kuma ra'ayoyin jama'a a ƙasar na nuna cewa shirin ya ƙara farin jini fiye da lokacin da babu wata barazana na wargaza shi. Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, 'yan sanda a Malaysia suka ce suna son yin tambayoyi da wasu wato sabbin 'yan ƙasar Koriya ta Arewa su uku, ciki har da wani ɗan wato jami'in diplomasiya na ƙasar, dangane da kisan da aka yi ma wato Kim Jong-nam, wato 'ya'ya kenan na shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a makon da ya shige. Babban jami'in 'yan sanda wato Khalid Abubakar ya faɗa a yau wajen hira da manema labarai a babban birnin ƙasar cewa sabbin mutane da ake tuhumansu sun haɗa ne da Hyun Kwan Song, sakatare na biyu a ofishin jakadanci kenan na Koriya ta Arewa da ke birnin Kuala Lumpur. Sauran biyun kuma da ake tuhuma da hannu a kisan su ne wato Kim Uk-il, wanda shi ne mai aiki da kamfanin jirgin sama na Air Koryo na Koriya ta Arewa, da kuma wani ɗan ƙasar mai suna wato Rin Ji-u, wanda ba a bayyana ko wane ne shi ba. Abubakar ya ce mutane uku da suke su duka suna Kuala Lumpur a halin yanzu, kuma idan wato ba su kai kansu ba, ‘yan sanda za su tilasta musu zuwa. Har yau dai ‘yan sandan sun buƙaci Koriya ta Arewa da ta soke yar wasu ‘yan ƙasarta guda huɗu, wanda aka yi imanin wato sun tsere sun koma gida daga Malaysia.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Gobe ne, idan Allah Ubangiji ya kai mu, ake fara wani taron ƙasa da ƙasa na kwana biyu a birnin Oslo na ƙasar Norway da Najeriya, tare da haɗin gwiwa ƙasar Jamus suka shirya da nufin janyo hankalin ƙasashen duniya kan halin da ƙungiyar Boko Haram ta jefa miliyoyin mutane a arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin Chadi. A cikin hirarsu da wakilin Sanusi Adamu, Barista Sonde Wagira, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, ya yi tsokaci kan yunkurin sake tsugunar da waɗanda hare-haren ya shafa.
Da farko dai ina son mutane su sani kan cewa ita wannan masifa da ta afka mana a arewa maso gabas ya buɗe mana ido, kuma ya sake tabbatar da munanan halayen 'yan adam, yanda mutane suka shiga wani hali na ni'yasu, mutane suka tagayyara maimakon da kuma waɗanda za su zo suke fafutukan su taimaka, suna zuwa ne da sunan za su taimaka, amma hali ne na ana fakewa da guzuma a harbikar sana, ana cutan jama'a. Wasu sun buɗe kungiyoyi, ya zama tamkar shago na kasuwanci, a karɓo da sunan za a taimaka ko kuma a tallafa wa gajiyayyu da nakasassu da waɗanda dai suka jikkata, sai kuma a karkata abubuwan da aka turo. Wasu suna can ba dangin uwa ba, ba dangin uba ba, jinsi ma bai haɗa mu ba, addini bai haɗa mu ba, ba abin da ya haɗa mu, suna tausaya wa al'umma su turo domin a ciyar da mutane da kuma a tallafa musu. Sai wasu suna karkatarwa da waɗanda suke gwamnati da kuma waɗanda suke zama kansu. Wannan abun takaici ne, kuma abu ne wanda ya kamata mu zanna mu yi la'akari akai. Na biyu, a gaskiya ya kamata a ce yanzu a sauya akala na yanda ake tallafawa 'yan gudun hijira, domin yadda ake kullum magana a tallafa abinci, a kawo wannan a kawo wancan domin a tallafa musu, ba za a ci gaba da cewa kullum fa ana kawo abinci ana ba 'yan gudun hijira ba. Ya kamata a yi nazari kuma a ɗauko salo na gina mutanen da suka tagayyara. Allah ya sa yanzu an fara zaman lafiya, kuma idan mutum bai da niyan komawa muhallinsa domin yana jin tsoro ko wani abu, inda yake za a iya gina shi, a koya masa wata sana'a, ko kuma a koya masa wata kasuwanci ya kama, ko kuma a taho da wata masana'anta wanda za a iya bashi aiki a gurin, ya je yana aiki. A gaskiya abubuwa da yawa wanda ya kamata, ba maganan ciyar da mutane bane yanzu, ya kamata ai maganan tallafi ne domin a gina tattalin arzikin al'umma. Gwamnati kuma su daina tunanin kan cewa za a iya tallafawa mutum yau da kullum. A sa time limit, wanda idan aka zo a koya ma wannan sana'a, a bunkasa noma ta wannan fanni, mutane za su shiga ciki, akwai 'yan barema, akwai kuma waɗanda su ne masu gonan, a samo masana'antu wanda za su dinga sarrafa kayan abincin, akwai ma'aikata, akwai kuma masu hannun jari a ciki wanda zai kasance nasu ne da sauransu. Kaga a haka al'umma za ta ginu, sannan kuma wahala za ta ragu da talauci. Amma yanda ake kullum ana magana abinci, a kawo wannan a kawo wannan za a tallafa mutane, wasu kuma suna sacewa, kaga ba zai yi.
To in ka lura za ka ga cewa sotari yanzu irin tallafi da ake bayarwa shine a kawo fallon zinc ko guda 5 ko 10 na kwano na rufin a ba jama'a, ko a ɗebo katako a basu, wanda yawan lokaci idan ka la'akari da irin gudumawa ko tallafi da ake basu, ana basu ne na abubuwa da za su ci su cinye kawai, ba abubuwa da za su yi amfani da shi ya dore ba. Akwai maganan gina muhalli da aka lalata da sauransu, da makarantunsu da sauransu. Kana jin baya ga irin kwamitoci da gwamnati ta nada da kuma kungiyoyi da suka kawo kai suna taimakawa, duk da cewa har yanzu ba a samu biyan bukata ba, kana ganin wani irin sahihiyar, wace sahihiyar hanya ko kuma ya kamata a bi?
Na farko, maganan tallafi a na fallen kwano, a katako a'a ka buhun siminti ana raba mutane duk tafiyan su daya ne kai an baka fallen kwano 10 me zai maka ba zai rufa daki daya ba ma an baka katako guda 20 me zai maka sai kaga katakon da aka bayar da fallen kwanon da aka bayar duk wanda aka bawa ya ji ya saya kuma kudin ba wai zai je jari da shi bane zai sa aljuhun shi ne gobe kuma yana jiran layi to kaga taimako irin wannan ma wanda ake kawo abinci yau da kullum ba taimaka al'umma yake ba sai dai ya kara lalata ta domin yana sa mutane su zama ragwaye yana sa mutane su nade hannayensu suna jira wai sadaka wanda kuma ba ci gaba bace ga al'umma ci baya ce abu mafi muhimmanci gwamnati ta dauki mataki a dauki mataki na karfafa tattalin arzikin al'umma mutane da suke al'umma a arzuta su su da kansu za su saki gine gidajen su da suka yi asara
Barista Sonda Wagira mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a hirarsu da wakilinmu Sanusi Adamu To batun da zamu so mu ji ra'ayoyin ku kenan akai yau. Waɗanne matakai kuke gani ya kamata dauka na sake tsugunar da waɗanda hare-haren kungiyar Boko Haram suka durkusar kafin mu kai ga haka bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To kai tsaye muna tare da wani mai sauraro daga Kaduna kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata dauka domin tsugunar da waɗanda hare-haren kungiyar Boko Haram ya shafa a musamman arewa maso gabacin Najeriya. Kaduna wake bisa layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Dahiru sakatare Umar Kaduna kuma wake daga local government Kaduna Najeriya.
To Malam Dahiru barka da yammacin yau. Wato bincike na nuni da cewa akwai sama da 'yan gudun hijira na cikin gida miliyan 2 a Najeriya kaɗai banda waɗanda suke ƙasashe da ke makwabta. Ya kake gani za a iya tsugunar da su zahiri?
Gaskiya abin ya ci azara. To da kan da Allah za mu kira ga gwamnati da kuma masu hannu da su ya kamata a samu wani asusu wanda za a yi na musamman. Wanda za a inda taimaka waɗannan 'yan gudun hijira da kuma sauran waɗanda wannan abubuwa ya shafa na 'yan Boko Haram. Tsakani da Allah muna kira ga gwamnati da gwamnoni da gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi da 'yan majalisu da sauran masu hannu da shi.
To malala mun gode Malam Dahiru. To bari mu nufi Katsina. Wake bisa laya Katsina?
Abdurrahman Bala ne kawurin Gada Kwara local government jihar Katsina.
Yawa to Malam Abdurrahman kai ko ya kake gani domin kamar yadda in ka saurari shi wanda ya mana fashin baki kan wannan lamari yana cewa ba maganan yau a basu abinci gobe a basu ruwan sha bane.
Wannan gaskiya ne tsakanin da Allah kamar yadda ya faɗa ni ma na goyi bayan su da haka kamata ita gwamnati dai ta taimaka da abubuwa na wanda za a gina mutane ba wai kawai a ba su gobe a cinye ba kamar da duk batutuwan dai da ya yi tsakanin Allah na goyi da bayan sosai duk da dai ba wannan ba ne fa tunani ra'ayin su na dai kira ku ne domin in fara hulɗa da ku yau ne farkon kama ku.
To aiko ka dace mu ma mun gode da gudunmuwar da ka bayar Malam Abdulrahman. To bari mu nufi Kaduna. Kaduna wace bisa layi?
Ya alheri barka da yammaci.
Alheri ya gaishe ka, wane ne nawa a Kaduna?
To madalla sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa to Malam Murtala, kai ko yau ya kake gani yanzu haka dai Najeriya tana jagoranta wani taron haɗin gwiwa a ƙasar Norway domin batu kan wannan matsala?
Haka. To abin da ke faruwa a Hajji Alheri shine cewa fa dole ne masu kuɗinmu da sarakunanmu su tsaya tsayin daka a kawo wannan ƙarshen wannan wahalhalu da gudun hijira suke ciki. Da zan iya ba da shawara ɗauka sai in ce kin ga an ce sun kai miliyan 2 fa na gida ko ba haka ba? To kawai a samu wani yanki a buɗe musu wata jiha ma kawai a ci gaba da ware musu kuɗi su ma a kafa musu.
To Malam Mutura ai ka mance cewa ai ba jiha ɗaya suke ba.
To ai za a iya har haɗa su Hajji Alheri, in kika duba ƙasar Afirka ma irin za ki gani Nijar aka yanko aka haɗa wata ƙasa da Najeriya da makamanta ka su ma a ware musu jiha na Adamawa na Maiduguri na Yobe na ina ne a buɗe musu wata jiha.
Wato sai a kirata jiha 'yan gudun hijira kenan.
Dawo kamar yadda kowa yake jin daɗi.
A kirata jiha 'yan gudun hijira?
Yawwa shawara na kenan.
To Malam Murtala, to bari mu tafi birnin Kebbi. Kefe wake bisa layi.
Kina baga Dalhatu labaran Gwandu.
To Malam Dalhatu barka da yammacin yau.
An wani lafiya aiki?
Lafiya lau ya naku aikin.
Alhamdulillah Hajiya. To gudun mata a yau shi ne ni da ina ganin gwamnati ta dai ƙara ƙoƙari a kan abin da take yi.
Yawa to kai ina. To Malam Dalhatu layin naka ya tsinke. Layin na bari mu sake komawa Kaduna, har yanzu muna Kaduna. Wake bisa laya Kaduna sai a nisanci rediyo ko kuma ma a kashe shi baki daya.
To an nisanci rediyo.
Yawwa to madalla, to kai ma ka. To bismillah, wake bisa layi.
Alhaji Yakubu gidi direban tanki PTD NNPC Kaduna.
Yawwa to Alhaji Yakubu, wani tsokaci za ka yi dangane da wannan batu?
Wato abin da ya kamata a musu ba wai a kawo abinci yau gobe a kawo taro CCR ba, to ba shi ne ba. Kamar yadda gwamnati ta yi alkawarin cewa tana so ta wadata ƙasa da manoma, to ma cikinsu akwai manoma. A ba su tsawa da dukiya, a ba su suko da gonaki su yi noma kamar yadda kowa ke yi. Yan kasuwa a taimaka musu da abin da suke kasuwancinsu su ma su samu ci gaba. Wannan shi ne zai kawo ci gaban abin da bangaren nasu baki ɗaya. Amma a ce yau a kawo kuɗi gobe a kawo wannan taimako, wannan ba ci gaba ba ne.
Yawa to Malam Yakubu mun gode. To bari mu nufi jihar Jigawa. Jihar Jigawa ke bisa layi.
Murtali ake bisa layi daga Bujungu.
Yawa to Malam Murtali, yi min bayani akan wannan bayani da aka yi cewa wani lokaci sai a ba su 'yan kwano, wasu ƙungiyoyi su kawo ɗan kwano zinki kamar 10 ko kuma ba su ɗan katako ko kuma 'yan ƙusoci da ba za su iya rufe ko ɗaki ɗaya ba, saboda haka kusan sai a ce ba su da amfani ko kuma ba su biya buƙata ba.
Na'am, to alhamdulillah kamar yadda yake wannan batu yau ɗin nan na ji wani program da ake yin shi da a rediyon Jigawa na tara wasu taimako da aka yi. Da kayayyakin abinci da kuɗaɗe. So da haka na kira waya, Allah bai sa na an ɗau wannan waya ba. So ni kaina da na bada wannan shawarar cewa lallai wannan kuɗaɗen da aka tara a maimakon a je a bada wa'innan mutanen. To a ji a yi irin wannan aikata na gyara musu tukunne da wa'innan
kuɗaɗen.
Yawwa shi ne mafi mahimmanci, domin su kuɗaɗen zahiri suna ƙara sa wa'innan mutanen suna ƙara bazuwa wajen neman taimako a taimaka musu.
To wanda yake bayani ma yana magana cewa kamar shi mai ɗaki ciki biyu an ba shi kwano falle 5, ba ko zai rufe kicin ba balle.
Na saurari wannan mutumin. To amma ni shawara ta da nake gani.
To Malam Mutala, dole mu ja maka burki nan. Filato Najira, wake bisa layi a Filato. Alheri ya gaishe ka, waye nawa a jihar Filato?
Ina magana da Yakubu Karamar Hukumar Wasai. Karamar Hukumar Wasai cikin garin Zak.
Yawa to Malam Yakubu, kai ko ina taka gudunmuwa ga wannan shirin yau?
To gaskiya ta gudunmuwa akan maganar 'yan gudun hijira.
gaskiya ai wannan ba abin da ya kamata a zanna ma ana wanke kirkuke ba ne saboda abin da an san suna bukatar taimako ne na gaggawa waɗannan. Yanzu in kiran da muke yi da gwamnati da masu hannu da sinu na ƙasarmu don Allah ya kamata su taimaka mu.
Yawa to Madalla Yakubu Malam Yakubu mun gode da waɗannan shawarwari da kuma gudunmawa da kuka bayar ga wannan ciri wanda muka nemi ra'ayoyinku kan matakai da kuke gani ya kamata ɗauka domin tsugunar da waɗanda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a duk faɗin Najeriya. To lokacin da muke da shi kenan yau gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da ba ku wannan dama. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makiri da
wasanni a takaice.
Ana sa ran shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA Gianni Infantino zai kai wa shugaba Yoweri Museveni na kasar Uganda ziyara a ranar Juma'a wuni guda gabanin shiri da aka yi. An tsara ziyarar ɗan asalin Switzerland da Italian ce ta yadda masu ruwa da tsaki za su amfana da ita wannan ziyara da ake yin ta shekara-shekara da ke zama tamkar lu'u-lu'u ga Afirka. A wannan ziyara Infantino zai gana da ministocin wasanni da na ilimi a Uganda da shugabannin hukumar kwallon kafan ƙasar da shugabannin hukumar lig ɗin ƙasar Uganda da ƙungiyar kwallon kafa ta Uganda ɗin da ake kira Cranes. Shugaban na FIFA zai ziyara mako ɗaya ne a Afirka kuma ita ce ta biyu tun lokacin da aka zaɓe shi shugaban FIFA a cikin watan Fabrairun bara. Hukumar kwallon kafa ta NFF ta fito karara ta nuna goyon bayanta ga abokin karawan shugaban CAF Isa Hayatu a zaɓen shugabancin hukumar ta CAF. Isa Hayatu yana takarar shugabancin CAF ne a karo na takwas a jere, amma wannan karo yana karawa ne da Ahmad Ahmad shugaban hukumar kwallon kafar Madagascar. Shugaban na NFF Amaju Pinnick ya shaidawa 'yan jarida cewar zaɓen na bana shi ne zai canza al'amura a harkar wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka. Ya ce Ahmad ya nuna ƙarfin zuciya matuƙa da ya shiga wannan takara da Isa Hayatu. Pinnick ya ce yana sha'awar ganin sabon ƙarni na shugabancin harkokin ƙwallon ƙafa biyo bayan canjin shugabanci da aka samu a hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA. Ministan matasa da wasannin Ghana Isaac Essiama ya jaddada aniyar gwamnati na tabbatar da ganin an bada kulawa daidai wa daidai ga duk fannonin wasa da ake yin su a cikin Ghana kuma a taimaka musu don ci gaban wasanni a cikin ƙasar. Ministan ya ce bayan ƙwallon ƙafa akwai wasu nau'o'i na wasanni da za su iya ɗaga sunan ƙasar wanda ya kamata gwamnati ta taimaka musu. Ministan matasa da wasannin ya yi furucin ne a lokacin da tawagar wandon dambin boxing mai nauyin featherweight na ƙasa da ƙasa wato WBO Isaac Royal Storm Dugbe ta kai masa ziyara a hukumarsa a birnin Accra. Dugbe ya gabatar wa ministan kambin featherweight ko kuma WBO da ya ɗauka a wani dambe da ya yi a birnin Las Vegas ɗin Amurka a bara inda ya doke mai riƙe da kambin da ake kira Jizzy Magdalino.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙoƙarin kare haƙoƙin jama'a, waɗanda suka yi gwagwarmayar kafa ƙasar Amurka sun gabatar da gyare-gyare guda goma ga kundin tsarin mulkin ƙasa ko tsarin doka da gudanar da ayyuka a sabuwar gwamnati ta wancan zamanin. Uku daga cikin canje-canjen an yi su ne don kare haƙoƙin jama'a. Sauran guda bakwai ɗin kuma an yi su ne don tabbatar da gaskiya da adalci. Waɗannan sauye-sauyen guda goma da aka sanya cikin tsarin mulki su ne a haɗe ake kira Bill of Rights da Turanci, wato kundin haƙoƙin jama'a. Gyara na huɗu ya shafi 'yancin kaɗaici. Dokar ta ce ba a yarda a tauye haƙƙin jama'a na kaɗaicin kansu ko gidajensu ko takardunsu ko dukiyarsu daga duk wani bincike ko ƙwacewar da ba ta bisa ƙa'ida ba. Haka kuma ba za a ba da takardar izinin bincikensu ba sai idan akwai ƙwaƙƙwarar hujja tare da rantsuwar mai bincike da cikakken bayanin abin da ake son za a bincika da mutumi ko kayan da ake niyyar kamawa. Hukuma ta binciki jama'a ko ƙwace musu kaddara babban abu ne da ya ciwo waɗanda suka kafa kundin tsarin mulkin Amurka tuwa ƙwarya. Wannan ya samo asali ne daga rubuce-rubucen James Otis Jr. na jihar Massachusetts. Lauya a zamanin mulkin mallaka wanda ya yi muhawara a kotu akan ƙin amincewa da takardar izinin binciken gidan mutum da ake kira Writs of Assistance da Turanci, wanda jami'an gwamnatin Birtaniya suka yi amfani da ita don shiga gidajen jama'a ko wuraren sana'arsu don neman hujjojin fasa kwabri maimakon yin amfani da takardar izinin da hukuma ke badawa wadda ake kira warrant da turanci. Takardar Reds ba ta da wa'adin ƙara aiki kuma jami'in da aka bashi ita yana iya ba wani mutum da ban yayi aiki da ita. Da yake gabatar da muhawara a gaban kotun Birtaniya akan cewa bai kamata takardar Reds ta ci gaba da aiki ba a hukumance. Otis ya ce da wannan takardar jami'an custom za su iya shiga gidan mutum duk lokacin da suka ga dama. An umarce mu bar su su shiga. Bayan su da ke yi musu aiki su ma za su iya shiga su balla duk wani kwado ko duk wani abu da suka ci karo da shi. Ko da sun yi ne bisa ramuwar gayya ko kin jini babu mahaluki ko kotun da ta isa ta ce dan me. Zato ba tare da tabbaci ba ya wadatar a wancan zamanin. Otis bai yi nasara akan wannan shari'a ba a lokacin. Amma muhawararsa da kuma cin zarafin binciken babu gaira babu dalili da keta haƙƙin kadaici da turawa baki suka sha a hannun hukumomin Birtaniya a lokacin sun yi tasiri akan masu rubuta sabon tsarin mulki ga sabuwar ƙasa ta Amurka. A saboda haka ne gyaran farko da aka cusa cikin tsarin mulkin Amurka domin takalar batun adalci ya shafi batun bincike na babu gaira babu dalili da kwace dukiyar jama'a. Sakamakon haka duk wani kame ko kwace kaddara ko bincike da za a yi na buƙatar takardar izinin kotu tare da ƙwararren dalilai. Takardar na da ƙa'ida akan yadda za ta yi aiki bisa ga bayanan da aka ba kotu. Duk hujjojin da aka samu ba tare da takardar izini ba sun sabawa doka kuma ba za a iya gabatar da su a zaman shaida a wajen shari'a ba. Bisa ga cewa alƙalin kotun ƙolin Amurka a cikin tsakiyar ƙarni na 20, Porter Stewart, ginshiƙin gyara na hudu ga tsarin mulkin shine ƴancin da bil'adama yake da shi na shiga ya zauna cikin gidansa ba tare da damuwar cewa gwamnati tana iya bincikensa haka siddan babu gaira babu dalili ba. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Maryam Dauda da wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wata kotun Hong Kong ta yanke hukuncin ɗaurin watanni 20 a gidan kurkuku akan tsohon kantoman yankin Donald Tsang bisa laifin zarmiya. A makon jiya aka samu Tsang mai shekaru 72 da haihuwa da laifin kin bayyana yadda ya hayar wani gidan alatu daga hannun mai zuba jari a kamfanin sadarwa wanda ke neman takardar izinin yada shirye-shirye a hannun gwamnatinsa. Alkalin kotun Andrew Chan ya ce a rayuwarsa bai taba ganin babban mutumin da wato mutuncinsa ya zube warwas kamar Tsang ba. An rantsar da sabon shugaban Somalia a hukumance a yau Laraba a wurin wani buki da ya alƙawarin kawo daidaito al'amura a ƙasar da yake daidaita. Sai dai ya yi kashedin cewa wannan aiki zai ɗauki wato shekaru masu yawan gaske. Muhammad Abdullahi Muhammad da kuma ake kiransa Farmajo ya ɗauki rantsuwar kama aiki a birnin Mogadishu a yayin da wasu shugabannin guda uku na yankin suke halartar wannan buki.
To a gaishe ka jama'a masu saurare, nan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan mai komai mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin domin iyali da nake gabatarwa. Kafin mai sallama bari mu ka gaisuwar ta'aziya ga iyalan Abdullahi Gabiya Kawo ma'aikacin tashar DITV Kaduna wanda Allah ya wuce kawa yau. Allah ji kansa da rahama ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku rika sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Malama Julie da injiniya mu Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.